أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis a yau 11 ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya zo daidai da 21 ga watan uku miladiya 2024. Gabaninmu ci gaba da tafsiri, akwai tambayoyi guda biyu. Da tambaya na farko yana cewa, hukuncin idan ana sallah liman ya ce Allahu Akbar, a samu wani ya ce Allahu Akbar shi ma da ƙarfi. Idan liman ya ce sami Allahu liman hamida, a samu wani ya ce rabbana wa lakal hamd ko makamancin haka. Ma'ana yana tambaya kan abin da ya shafi ladanci. Yana cewa yana ga wasu masallatai ana yi, wasu ba a yi. To yaya abin yake? Yadda abin yake, shi ladanci akan yi shi ne inda bukata. Idan ya zama sautin liman ba zai isar da mamu ba, mamun da suke bayan shi ba za su ji yayin da ya kambara ba, kila saboda yana da rashin lafiya shi liman din, ko kuma muryar shi ba ta da ƙarfi, ko kuma masallacin yayi girman da ba zai iya jiyar da kowa da muryar shi ba, ko amsa kowa ta lalace, ko dai wani makamancin haka. To sai a samu wanda zai jiyar da mutane, wannan babu laifi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ya zo zai yi sallah, ko kuma ya ce sai na Abu Bakar ya yi sallah dan ba zai iya fitowa ba. To daga baya ji karfi, bayan an kambara sallah an fara, da ji karfin jikin sai ya fito. Yana fitowa, sahabbai suka yi alamu cewa kamar manzon Allah ya zo. Sai na Abu Bakar da ya fahimta ka siyo baya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya a gurin da yake tsayuwa, ya zama yana yin sallah. Sai na Abu Bakar kuma yana kallanta annabi yana yi, yana daga sauti mutane na naji. To wannan ya nuna halaccin ayi inda bukata, babu laifi. Ko da ya wuce guda daya, kaddara masallacin juma'a ne aka samu matsalar amsa kowa ko matsalar huta, kaga kila ɗaya ba zai wadatar ba. To ba laifi in wani kuma ya ɗauka shi ma ya isar har zuwa ga inda ake bukata. Amma in ba wannan ba, to al'aslu ba a yi. Idan sautin liman zai kai, kamar yadda ake da loudspeaker, sauti yana kaiwa zuwa ga wanda yake waje, to ba bukatar kuma a samu wani ya daga, babu wannan bukata ne. Ko kuma ya zama mutanen da suke sallar kaɗan ne, da haka sautin yana isa musu, ba bukatar a daga sauti. Wala Allah wani ya ce ana yi a haramaini, Makka da Madina, masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Ka'aba, haka ne suna yi, amma wannan ba dalili ba ne a addini. Dalili a addini shine abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zai iya zama suna yin abin da ba shine abin da yake afdal ba, shi yafi daidai ba, kila su suna da wata madogara ko wata fahimta da suka rike, amma dai magana mafi inganci ba ne shine daidai. Shi sa ko a can din ma zaka ga ba inda ake yi sai a haramai. Idan ka bar masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gari, za ka yi sallah a masallacin gari, ba za a ga ana yi ba. Abinda yake gwada maka ko su suna yi a haramai ne ɗin ne, ila suna ganin akwai bukatar a yi haka. Amma dai al'asu shi ne in liman yana jiyar da kowa, su ba bukatar a yi. Idan kuma yana tambayar me hukuncin wanda ya yi, idan an yi sallah ta yi ba ta ɓaci ba, mana ba zai zama ya ɓata sallah ba, tunda shi ma wanda ya daga murya ɗin, ai ba wani abu ya faɗa da man face abin da ake faɗa a cikin sallah. Ana so kai imamu, kai ma da kake bin liman, ba wai ana sallah kullum an yi ruku'u kai ruku'u ba kai shiru, in an dago ka dago kai shiru, an tafi sujjada, ba na zama yin abubuwan kake ba tare da faɗin wannan kalmomin ba, haka ake so ba. so ake yin limaice Allahu akbar kai ma ka fada daidai zaka ji yadda kanka in yace sami Allahu liman hamida kai ma ka ce rabbana wa lakal hamd ko sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mana duk wuraren da ake ruku ake sujjada ake dafowa kai ma zaka mutu wannan kabarbari din amma zaka yi yadda zaka ji yadda kanka din to kaga kullun abin da ya karo anan shine ya daga sauti yayi da karfi da haka ba wani abu ya kawo sabo wanda za a ce ya bata sallar shi ba sai wannan yana tambaye cewa shin idan tsuntsaye suka mutu ta hanyar wutar lantarki ko kuma ta hanyar ruwan sama ya halatta a ci a baya halatta dan wuta ta ja su sun mutu ko sun fada ruwa ko ruwan sama ya dake sun mutu wannan baya halatta a ci yana tambaye cewa wai hukuncin su ne da kifi a hukuncin kifi daban hukuncin kifi daban da haka su ba za a ci ba sun zama mushe ana ci ne bayan an yanka shi yanka dabba a shari'a ba wai kadai yankan bane kuma ai akwai sharadi daya hatta malaman fiqh suna faɗan sharadin mai yankan da abubuwan da za a kiyaye wajen yankar irin wanda zai yanka ya ambaci sunan Allah haka da wani zai rike wuka ya kada dabba kuma bai kira sunan Allah bai yanka ba za a ci ba ko ya kira sunan wani Allah akan ta ba za a ci ba kaga kenan ba wai kurin mutuwa ce ya zan ba ta dare ba shine manufar ba kadai akwai wasu abubuwa damfare da yanka din tunda yanka din yanka dabba yana dauke da fa'ida ta cututtukan da suke jikin dabba inda agalabin cuta takan shiga jini to suna fita da wannan jinin da yake kwarengewa shi sa shi wannan jinin ma aka haramta shi in an yanka dabba jinin da ya kwarenya an haramta shi to kaga daga cikin hikimar yankan wannan cututtuka za su bi wannan jini su wuce sabanin dabbar da ba a yanka ba wannan jinin zai kube a jikinta a zo kuma a yanka a cikin wani makamancin haka to dan haka ba wai kullun ba ta da rishi ne manufar shari'a ba da haka ce idan wuta ta kama ta ko wani abu sai a ci a haka waɗannan tsuntsaye in waɗanda ake ci ne a shari'a to ba za a ci ba idan ya zamana faɗowa suke suka mutu ko wutar lantarki ta kama su ko ruwa ko wani abu makamancin haka ba yanka aka yi ba to ba za a ci ba indai waɗanda ake yankawa ne amma in kamar kifi ne kamar yadda ka faɗa shi dama ba a yanka shi kaga wannan idan ya zamana an fito da shi ya mutu haka ko ta wace hanya mutu in dai ba hanya ba ce da za ta cutar da wanda ya ci to kaga ba laifi sai mutum ya amfani da shi tunda shi da ba an halatta wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratu saba jiya mun tsaya kan aya ta 28 a yanzu insha Allah ta'ala za mu koma kan wannan aya ta 28 mu daura daga nan a bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله ما أوكي كذلك سرقيتي وما أرسلناك وما أيكوك يا رسول الله إلا كافة للناس باتي gaba daya zuwa ga mutane bashiran kana mai bishara wa naziran kana mai gargadi walakin aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su sani ba jiya mun yi dan takaitaccen bayani dangane da wannan aya ta yadda take nuna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan mutane larabawa da waɗanda ba larabawa ba baƙaƙe da waɗanda ba baƙaƙe ba farare da waɗanda ba farare ba duka ban ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu gaba daya dan haka wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuni da cewa manzon Allah ya aiko shi ga dukkan mutane kamar yadda muka yi bayanin a hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa daga cikin abinda Allah ya bashi akwai shine kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutane shi amma shi manzon Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya wannan aya idan mun lura ta biyo bayan bayani da Allah ya yi mana na nuna cewa dukkan wani abin bauta da ake bauta kuma bayan Allah wannan abin bai cancanta bauta masa ba kuma bautar shi ba ta ciya ce to sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya ke nuna haka nan duk wanda zai ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ma wannan matacce ne daidai yake da wanda ya bauta wa nan Allah wanda zai ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama annan sai Allah ya kawo nubin maganar ta hanyar labari wa ma arsalnaka wa ma aikoka ba, domin ayoyin da muka karanta gabanin wannan aya za mu ga ayoyi da suka zo a siga ta jayayya ko siga ta munazara, siga ta tattaunawa, kace musu kaza kace musu kaza, amma nan sai aka ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, sai aka kawo shi da sigan labari dan me, saboda girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya zama a cikin wannan akwai bayani na lalata abin da su waɗannan mutane suke rayawa na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce walakin da aksarun nas, sai dai mafi yawan mutane, la ya'lamuna, bas sani ba. An kawo wannan ƙarshen gaba ta wannan aya saboda wani zai ke cewa to idan manzon Allah ya kushi ga mutane gaba ɗaya, to amma ai yawancin mutane ba su yi imani ba, hanya ko gaskiya ne wannan annabi, ku sai Allah ya nuna ma to ai dama mafi yawancin su ne waɗanda ba su sani ba, su ne waɗanda suke ba abin ruduwa ba ne da su. Aksarun nas la ya'lamu, da aka kada mutum ya rudu da waɗanda aka ce la ya'lamuna, ba su sani ba, ba su san me ba, ma'ana ba su san abin da kai bishara ba, kai wa mu'mine bishara da shi ba, ba kuma su san abin da ka gargaɗi kafirai ba, tunda a cikin aya an ce manzo Allah bashiran wa nazira, to mafi yawancin mutane sun jahilci wannan bishara da sun jahilci wannan gargaɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, da haka wanda ya jefa su cikin bata suka kama bata suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama saboda jahiltar abin da manzon Allah ya zo da shi na gaskiya na kuma tsira duniya da lahira. Dama masu iya magana suna ce al insanu aduwwu ma jahil, shi mutum makiyin abin da ya jahilta ne, mutum zai ta faɗa da abu saboda bai san yadda abin yake ba, da ya tsaya ya bi a hankali an masa bayani ko ya nemi ilimi to da kila ba zai faɗa da wannan abu ba. Don haka a nan an rufe bakin waɗanda za su ce to idan shi annabi ne ya muka zama biyawancin mutane ba su yi imani ba, a'a kada ka rudu da wannan yawa din, don mabiyawancin mutane ba su tsaya sun gane gaskiyar ba, ma balantana su yi imani, da haka kuma wannan ba zai zama ya shafi annabta ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Daga nan sai Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki sai yake gaya mana daga cikin irin jayayyar da mutane suke da abin da manzo Allah ya zo da shi, akwai inkarin tashin alkiyama, akwai inkarin tashi bayan mutuwa, sai Allah ya ce wa yaquluna
mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin, قل لهم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
نعم الله يجي ويقولون سنة شيوا متى هذا الوعد ويوشيني وانا القول يذيك سنتي إن كنتم صادقين إذا لي أبدا وكيف الآغة سكيالي قل كتي لكم ميعاد يوم هنا دع القول ونيني لا تستأخرون عنه بذاكو جنكري دنغني نينم با wala tastaqdimun, kuma ba za ku wuce ba ko ku zarta lokacin. Anan Allah madaukakin sarki yana ga mana irin salan ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama da suke, tunda manzo Allah ya yi musu bishara da aljanna ga wanda ya yi imani da Allah, amma a yaushe idan alkiyama ta tsaya, idan aka koma lahira, yayi kuma gargadi da wuta ga wanda ya saba wa Allah, yayi abin da ya ga dama bai yi imani ba, yaushe wannan wutar zai shige ta ranar tashin alkiyama, to sai suke yin izgiri, to in haka ne mata hazal wa shi wannan alƙawarin yaushe zai zo, a wani gurin suna yi da ma nufin cewa ya gaggauta ya zo mana dan bai yi jinkiri alƙawarin, wani gurin kuma suna yi da izgiri yaushe zai zo, suna faɗa a babin ƙaryatawa cewa babu wani alƙawari, babu wata alkiyama da za ta tashi, dan haka in kuntum sadiqin, in dai da gaske kuke, to mata hazar wa shi wannan alƙawari zai zo. A nan za mu ga sun ce in kuntum, kenan suna magana ba da mutum ɗaya ba, annabi ta ce za a iya ƙaddarawa nan suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai, ana kai annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai, inda gaske kuke akwai alƙiyama din, to mata hazar wa shi wannan alƙawari zai zo, ko kuma ya zama suna magana ne da musulmai umuman, mata hazar wa yaushe wannan alƙawari zai zo, in kuntum mu'minin, in kuntum sadiqin, in dai da gaske kuke, sai Allah madaukakin sarki ce qul ka gaya musu lakum mi'adu yawmin, kuna da alƙawarin wani yini, ma'ana wannan yinin yana nan, wannan alƙawari yana nan,
kar ku dauka wanda ya bada labarin abu dan bai faɗi lokacin da abin zai faru ba a ce ƙarya yake babu talazumi ma'ana babu cewa duk abin da muke bada labari sai ya faɗi lokacin da zai faru la yalzam min sirriki fil ikhbari bi shay'in an yakuna al mukhbiru aliman bi waqti wusulihi ba lalle bane dan ka bada labarin wani abu ya zama kai da ka bada labarin ka san lokacin da zai kamar yadda musulmi zai bada labarin alkiyama ba sharadi bane a ce to in bai faɗi lokacin da za ta zo ba ƙarya yake ba sharadi bane dan haka amma sai Allah ya ce to ka gaya musu ma lakum mi'adu yawmin kuna da alƙawari da wani yini wannan yinin ba za ku jinkiri ga zuwan shi ba ba kuma za ku wuce shi ba to anan sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi anan yinin da ake nufi shine tashin alkiyama da lakum mi'adu yawmin kuna da alƙawari na wani yini wani yini ai ranar tashin alkiyama ranar da za a azabta waɗanda suka saba wa Allah waɗanda kuma suka bi Allah a ba su aljanna da ni'ima da sakamako mai kyau shi ake nufi da mi'adu yawmin wasu malaman tafsiri suka ce lakum mi'adu yawmin kuna da alƙawari na wani yini wani yini yinin da za ku mutu ai dama duk wannan tambayoyin da kuke yi ƙarshe dai shine mutuwa da zaran mutum ya mutu kuma ai ƙaryatawa da alƙiyama ta ƙare indai mutum ya mutu kuma ai shikenan an gaba ba magana kuma ya ƙaryata da alƙiyama to kuna da alƙawarin wani yini da za ku mutu la tastakhiruna anhu ba za ku jinkiri ga barin yinin ba sannan wala tastaqdimun ba kuma za ku wuce shi ba dan wadan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha duk wata rai idan ajalin ta yi Allah ba zai jinkirta mata ba dan haka ku daina magaggawa ku daina mai yana zuwa haka wasu malaman tafsiri suka fassara mi'adu yawmin wasu ma suka ce a mi'adu yawmin dinnan ana abinda ake nufi kuna da alƙawarin wani yini da zai zo ma'ana za ku ga abinda zai faru a yinin suka ce wannan abinda ake nufi shine ranar badar dan haka akan wannan fassarar kenan wasu wannan tambayar ana kaddara cewa su ne wanda aka shiga yakin badar su ne suke tambayar manzo Allah ma'ana a garin makka suke cewa manzo Allah mata zal wa'd yaushe wannan alƙawari zai zo yaushe wannan alƙawari zai zo to sai manzo Allah ya ce a gaya musu Allah ya ce a gaya musu suna da alƙawarin wani yini ma'ana akwai ranar da za mu haɗu da ku a ranar za ku tabbatar da abin da aka faɗa gaskiya ne suka ce shine ranar badar a yakin badar dukkan waɗannan masu izgile din sai da aka kashe su a wannan yaki bayan an kashe su manya-manyan kafirai manya-manyan mushrikan makka aka kashe su bayan an kashe su an gaba yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ɗebo gawawwakin su aka ja aka samu ta tsohuwar rijiya da ke gurin a Badar aka zuba a ciki bayan an zuba su a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya daidai bakin rijiyar ya dinga kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya ya wane ɗan wane ya wane ɗan wane shin kun tarar da abinda Allah ya yi alƙawari gaskiya ne ku yanzu kun tabbatar abinda Allah ya yi alƙawari gaskiya ne sai jina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce ya Rasulullah ya kake magana da mutanen da sun zan mushi ai sun riga sun mutu sun zan mushi tunda a yadda ma tarihi ya nuna ba a ranar da aka kashe su ba aka sa su a wannan rijiyar tunda sauran mushrikan gudu suka yi da haka da aka kashe wanda aka kashe sauran suka gudu to an samu kwana ɗaya biyu zuwa uku aka ɗebo su aka sasa a cikin wannan rijiya din kun ga a lokacin sun fara canzawa da haka sai jina Umar yake mamaki ya kike musu magana sun zama mushi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai kai yanzu baka fi su jin abinda nake faɗa ba yanzu suna jin abinda nake faɗa da haka suka ce to anan shine lokacin a can makka tana cewa mata hadal wa sai aka ce to ka gaya musu kullakum mi'adu yawmin akwai alƙawarin wani yini da zai zo shine yinin badar wannan yinin la tastakhiruna anhu ba za ku jinkiri ga barin shi ba wala tastaqdimun ba kuma za ku zo ku wuce shi ba ma'ana yazo bai same ku ba to wannan ma fassara ce da wasu malamai suka yi amma fassara farko ta fassarawa da cewa ranar alkiyama ake nufi ta fi fitowa fili ta fi zama zahiri domin a nan suna tambayar tashin alkiyama mata hazal wa yaushe wannan alƙawari zai cika in da gaske kuke shi ne Allah ya riya musu akwai wani yini aka yi tankiri aka yinin da na kira saboda duk mai saurari ma ya ayyana da abin da zai ayyana akan wannan yini din da haka akwai wani yini da zai zo a ranar ba wanda zai kubce ba wanda kuma zai ki zuwa a wannan ranar gine ne da yake lokaci kullun ake jira kuma lokaci zai faru wanda yake gwada mana kamar yadda muka karanta a surori da dama cewa ƙaryata ranar tashin alkiyama da ƙaryata sakamako na alkiyama aiki ne na kafirai shi mu'mini musulmi yayi imani da wannan dan haka ma yake aiki kuma yake neman gafara Allah yake neman Allah madaukakin sarki ya kare shi daga abin da zai faru a wannan yini sai Allah ya ce mai wa qala allazina kafaru
wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wa la billahi bayna yadayhi wa law tara idil zalimuna mahsufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin qawla الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayamu bayanin irin yadda waɗannan kafirai suka yi butulci suka kafirce wa da'awa da kira na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yayin da suka ga kira musulunci ya fara bayyana to wace hanya za su bi su dace mutane su kange mutane ga wannan addini sun bi hanyoyi da dama daban-daban sun ƙaryata alqur'ani ma anzalallahu ala basharin min shay'i suka ce ba wani abin da Allah ya saukarwa da wani da haka suka ƙaryata wahyi da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga wannan bai ba suka koma gurin ahlul kitab sai su tashi su tafi makka su samu yahudawa su ce ku gaya mana abin da za mu yi mu kure wannan mutumin da yake da'awar annabta tunda su yahudawa ma abuta littafi ne adada akalli akwai littafin da suke karantawa sun fi mushrikan makkah ilimi sai su tito abin da za ku tambaye shi kaza ku tambaye shi kaza ku ce masa yaya kaza kamar yadda muka yi a baya suna tambayar manzo Allah dangane da arro sun tambaye dangane da isar ashabul kahf dangane da abin da ya shafi zalqarnaini irin wannan tambayoyin guda suke cewa ku tambaye shi kaza ko kuma ku ce masa laula utiya misla ma utiya Musa ku ce me yasa ba a bashi irin abin da aka baiwa annabi Musa ba wani sa'in kuma su zauna su da karan kansu su ce kai mu ba za mu yi imani ba sai ka hau sama ka zo mana da littafi mun ga littafi ka je sama ka zo da littafi muna karanta da haka za mu yi imani ko ba za mu yi imani ba sai mun ga kana da gonaki ka ce kai annabin Allah ne mu ga kana da gonaki dama da hagu ga ruwa yana gudana kaza da kaza kai ƙarshe ma ce ba za mu yi imani ba sai mun ga saman nan ta fado mana irin dai maganganu na hauka na kafirci tafiya sai tafiya wani lokacin kuma su kalli ɗabi'a ta mutuntaka da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da ita wanda ba ta kore annabta misali kamar cin abinci kamar tabiya ce mali hazar rasul ya akudu ta'ama wa yamshi fil aswaq yaya kai ka ce manzo ne wannan wani irin manzo ne yana cin abinci yana tabiya ai mu kamata yi mu ga mala'ika tare da kai ko a aiko mana mala'ika suka abubuwa dai daban-daban da haka cikin abin da suke na magana za ga akwai tufka da warwara su ce a bashi irin abin da aka ba annabi Musa sannan manzo Allah ya zo da wahayi kuma su ƙaryata wahayi kamar yanzu anan wa qala allazina kafaru waɗannan wanda suka kafirta suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu yi imani da wannan alqurani ba wala bil ladhi bayna yadayhi haka ma wanda yake gabane shi ba za mu yi imani da shi ba sai Allah ya ce walau tara da zaka ga kai mai karatu idh zalimuna yayin da waɗannan kafirai mawqufuna 'inda rabbihim an tsayar da su wajen ubangijinsu suna tsaye gaban ubangijinsu ya rji'u ba'dhum ila ba'd lil qawl sashin su yana baiwa da sashi magana mabiya da wanda aka bi suna gaya wa juna magana shugabanni da talakawan su yaqulu allazina istud'ifu wadanda aka raunana idan ma sarauni suna cewa lil ladzina istakbaru suna cewa wanda suke girman kai suna cewa laula antum lakunna mu'minin mu ba ku kana mai imani ba dan ku ba da mun zama mu'minai to anan Allah yana hakaito mana irin salansu na gare ta alqur'ani suka ce ba za mu lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu imani da wannan alqurani ba sun yi amfani da lafazin hadha amma da ibn ashur yake fada ba wai dan su kankanta alqur'anin ba domin an samu ruwayi da suke nuna in sun koma gefe kuma su ma suna yaban fasaha alqurani da tabbatar da cewa wannan ba maganar mutum bace to sai dai jayayya ce da girman kai ta dan adam dan haka hadha anan suna nufin wannan alqurani da manzo Allah yake karantarwa wadanne suna cikin irin ayyuka malami suke isharar cewa kun ga lokacin da wannan aya take sauka qur'anin ma bai gama sauka ba amma alamu ne cewa zai gama sauka kuma zai zama guri daya ta yadda labazin haza zai iya ma'ana tabbakuwa akai yanzu yadda yanzu alqur'ani yake a rubuce cikin takaddu kana iya cewa haza alqur'an wannan alqur'ani ka iya nuna shi yanzu gashi amma a lokacin da aya take sauka sai dai a halar tushe a kwakwalwa tunda a lokacin bai gama sauka ba barantana a ce an tattara shi barantana a ce za a iya nuna shi gashi amfani da labazin haza to amma a nan labazin haza din suna nufin wannan alqur'ani wanda ake karanta muku ake halar tushe a kwakwalwa to ba za mu yi imani da shi ba wala bil ladhi baina yadayhi kai haka ma da daban da aka saukar gabanin shi ba za mu yi imani ba bayan ba a can sun ce laula utiya misla ma utiya musa ina ma an bashi irin abin da aka ba annabi Musa na at-taura shi yasa a can Allah ya ba su amsa to ai kun kafircewa annabi Musa ma shi ma da aka bashi littafin ba ku yi imani ba balantana kuma a nan ku zo ku ci shi ma ina ma ya zo da abin da annabi Musa ya zo da shi dan haka duk suna yin wannan ne saboda me saboda kore mutane daga addini saboda nuna cewa addinin musulunci ba gaskiya bane sannan suka nuna ma ba ma za su taɓa yin imanin ba kamar ma'ana mutum da ka bashi hujja ka kai shi makurawa abinda zai ci ci to kai duk abinda ma za ka faɗa ni ba zan yarda ba kullu ka je duk abinda za ka yi ni ba zan yarda ba to shi ne wannan da haka ba za su yi imani da alqur'ani ba ba kuma za su yi imani da malitaman da suke gabanin alqur'anin ba waɗanda aka sauka shi ne wala bil ladhi baina yadayhi abinda yake gaban shi ma ba za mu yi imani ba to shi Allah madaukakin sarki kamar ya ce mana kyalinsu akwai ranar da za ta zo za su raina kansu ba dai sun ce ba za su yi imani da alqur'ani ba ba dai sun ce ba za su gaskata abin da ka zo da shi ba to akwai ranar da in ka ga ranar za ka ga abin mamaki walau tara da za ka gani kai mai karatu wanda yake saurare ko wanda yake karantawa walau tara da za ka gani me za ka gani ma'ana izin zalimuna yayin da waɗannan kafirai Allah ya kira su da az-zalimun saboda me saboda kamar yadda muka ambata duk kafiri az-zalimi ne zalincin ko shi ne babban zalunci na ɗauke haƙƙin Allah ya bai wa wannan Allah Allah ya wajabta ya bautawa sai ya bautawa wannan Allah to yayi zalunci babba to Allah ya ce da za ka ga irin waɗannan az-zaliman kafirai mawqufuna inda rabbihim suna tsaye gaban ubangijinsu ma'ana an tara su gaba ɗaya dukansu da waɗanda suka yi shirka da ma waɗanda aka bautawa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum Allah ce nan da zamu tara su gaba daya da masu shirka da waɗanda aka yi shirka mutane ne ko aljanu duk za a tara sai Allah ya ce wa waɗanda suke shirka makanakum antum mushrikaw ko da abinda kuke shirka ku tsaya na Allah ya ce fa zayyana bainahum sai mu ware tsakanin su wa qala shurakaohum ma kuntum iyana ta'budu waɗanda aka bautawa abokan tarayya suke mu ba Allah ba mu suke bautawa ba su barranta da gare su to ana Allah ce da za ka gansu tsaye gaban ubangijinsu tsayuwar da kowa nan ibara ce ta tsayuwar da kowa yana cikin wahala shi za ka ce mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd lil qawl sashin su yana maiwa da sashi magana yana maiwa da sashi ma'ana za ka a ranar za su lena kansu sai kowa ya kokarin ya yadda zai ta wace hanya zai samu ya kufuta ya nuna ba laifin shi bane sai Allah ya ba mu labarin irin maganganun da za su dinga wujuna yaqulul ladzina stud'ifu waɗanda aka raunana bana waɗanda ake daukar raunana ne wanda mutane suke ganin su ba kowa ba wanda mutane ba su damu da su ba shi yasa aka ce waɗanda aka raunana ma'ana mutane sun mai da su ba komai ba kanana ne su ila dan ba su da kuɗi ko ba su da mulki da haka su ma da karankan sun yarda masarauni ne to irin waɗannan masaraunin a ranar za su ce lillazina istakbaru dangane da wanda su kuma suke girman kai ana Allah ya ce istakbaru ma'ana su da karan kan suna ganin su manya ne saboda me saboda ganin abinda suke tare da shi suna ganin su manya ne dan haka waɗannan masu rauni za su kalli manya su ce laula antum ba dan ku ba manya la kunna mu'minina da mun kasance mu'minai anan jan kunne ne da tsoratarwa ga mai karatu idan har kabire suna cewa ba za su yi imani da alqur'ani ba ba za su yi imani da abin da ke gaba gare shi ba waɗannan manyan kabiran da suke fadar wannan ga raunana to ku raunana ku kiyayi ranar tashi alkiyama za ku zo ku yi nada za ku dinga cewa waɗannan masu waɗannan manya cewa ba dan su ba da kun kasance mu'minai laula harfum tina'in li wujudin mana me ya hana su imani samuwar waɗannan manya da abin da suka kulla musu da hana su da suke su imani dan haka ba dan haka ba da mun kasance mu'minai to amma su ma manyan ba za su shiru ba za su mai da magana sai Allah ya ce qalan ladina astakbaru
qalan ladina astakbaru lilladina astud'u amanu sadalina kum anil huda ba'da ijaakum bal kuntum mujrimin
anan waɗannan raunana ba su gama magana ba amma sai waɗannan shugabanni suke farat qalan ladina istakbaru waɗannan da suke girman kai suke jin su manya ne sai suka ce lil ladina istud'ifu sai ga waɗannan raunana waɗanda aka raunata su suka zama tana da rauni anahnu sadadnakum anil huda mu ne muka kange ku ga barin shiriya ba'da iz ja'akum bayan shiriya ta zo muku bal ba haka lamarin yake ba kuntum mujrimin ku dai kafire ne masu laifi kun ku dai masu laifi ne kun ma'ana sai waɗannan manyan suke kokarin su kare kansu su nuna cewa ba su suka hana waɗancan imani ba dan haka wannan kullum waɗannan wanda suke yin imani masu laifi ne kar ku dora mana laifi laifin ku ne ba mu bane ma'ana mu da ku duk daya ba mu imani ba ba ku yi ba kuma ba mu muka hana ku ba laifin ku ne da kafircin ku ya hana ku dan haka kowa ya dau nauyin abin da ya aikata wannan amsar da suka bayar amsa ce amma amsa ce ta jayayya domin sun kasance din a duniyan suna kange ai mutanen daga barin imani amma me yasa anan suke jayayya saboda mukabara shi yasa basu bar su ma sun gama magana ba suka katse su suka ce a'a mu ba muka hana ku ba ku ne mutane ne mujrimai amma mu ba ruwan mu akan wannan aiki anahnu sadadnakum anil huda mu muka kare ku dangane da shiriya iz ja'akum bayan shiriyar ta zo muku bayan an riga an gaya muku gaskiya an muku wa'azi an karanta muku alqur'ani an gaya muku ai ba muka kanje ku ba to amma raunanan sai su bada sai su ci gaba da bayani cewa qalan ladina istud'ifu lil ladina istakbaru
wa qalan ladina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan nahari ittamuruna an nadhkura billahi wa naj'ala lahu أندادا وأصروا النعامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
وقال الذين استضعفوا سوى أننا أكلونا ما سرون سكي للذين استكبروا سكي وأن سكي أداوى وأن سكي جابوا لوري bal makrul layli wan nahar ade bar wannan maganar amma fa makirci ne dare da rana makirci ne kuke yi dare da rana iz ta'murudana ya da ku umartan mu an nakura billah mutabirci wa Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya mai kishiyoyi Allah ya ce wa asrun nadamata suka bayyana nadama dan ma ra'u al'azab ya inda suka ga azaba wa ja'alna al'aghlala fi a'naqi allazina kafaru muka sanya al-aghlal uqumi uqumai a cikin wayayen waɗanda suka kafirta hali yuzauna illa ma kanu ya'malun shin ana saka musu ne ba da komai ake saka musu mabace da abin da suka aikata ma'ana ibn ashir yana cewa wannan magana wa qalan ladina sud'ibu lil ladina takbaru bal makaru layli wan nahar cikon maganar raunana ne da suka fara su kare ba wadancan suka yi farar suka ce a ba mu muka kare ku daga shari'a ba bayan ta zo mu ne muka kare ku daga shari'a bayan ta zo ba ai ba mu bane ku dai mutane ne mujrimai to wasu kuma malami na gani a amsa suka ba su su masu raunin suka sake bada amsa anan malami na cewa ku duba yadda kwarjini da girma na waɗannan shugabanni ta fadi a idan waɗannan ta yadda yanzu ga suna jayayya wanda a duniya ba ta musu irin wannan jayayya a duniya da sun ce ku yi nan shikenan za su karba ayi kaza za su yi amma a lahira a ranar wannan girman ya tafi wannan haibar ta tafi to haka anan duniya duk wanda aka ba girma girman da bai cancanta ba mana aka ba shi girma har ya zamana yana dora mutane kan kawar da tabarkin Allah to ranar tashi alkiyama za a ga yadda mabiyan shi za su yi da shi ranar tashi alkiyama mana irin waɗanda ake ɗauka su ne shehunnai har ta kai suna raba mutane da addini su hana mutane abu na gaskiya shekar kai yadda da kaza kar kai kaza su hana mutane su raba mutane da addini ya zama su ake bi cikin duk abin da suka faɗa to ranar tashi alkiyama za a ga yadda za su yi da mabiyansu mabiyan za su rina su kuma za su gaya musu maganganu wanda alqur'ani cikin suratul baqara Allah ya gaya mana cikin suratul a'raf akwai nau'i da irin wannan bayanai da za a yi kowace al'umma ta zo sai ta ra'ayi yar uwarta sai sun haɗu gaba ɗaya sannan kuma su dinga tsinanneriya sannan a wurare da dama a cikin alqur'ani kamar yadda muke karantawa nan to a ranar za su mabiya za su koka da cewa shugabannin su suka hana su gaskiya su wani shugabannin sai ƙarya kuke yi hatta aljanu da aka bauta wa da mala'iku duk za su barranta daga wanda suka bauta musu ranar tashi kiyama kai ba su ba ma duk wani wanda aka bauta kuma bayan Allah ranar tashi kiyama sai ya barranta daga wanda ya bauta masa in mai bautar ya zo ya ce gani fa ce ba ni na sa ka ba ba ni na umarci ka ba ban san kana yi ba zai barranta dan me rana ce da ta fi ƙarfin wani ya daga kai ya ce shi ne ko shi ya ce ayi duka annabawan Allah abinda ya zo a hadisi kowane annabi addu'a shi Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar kowane annabi yana neman ma'ana rangwame da afuwa da rahma a wajen Allah madaukakin sarki da haka ba wanda ya fita shi ce gani shi yasa duk abinda da ake karanta mutane a cikin wasu littattafai na cewa in ka rike kaza ranar tashin alkiyama ai za a dauke ka kai ka aljanna in ka rike kaza ranar tashin alkiyama ba kai ba hisabi ba kaza duk irin waɗannan abubuwa da aka rubuta a wasu littattafai duka mutum yana karanta alqur'ani zai fahimci in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya bi ba to duk wanda zai bi a cikin saka wa manzon Allah to ranar tashin alkiyama ba zai amfane shi ba shi ma a ranar gudun shi zai da haka anan za su masu raunin za a sake gaya musu ce bal makarul layli wan nahar kullum makircin dare da yini ne ma'ana kun dinga shirya abubuwa bal din nan a an kasa lil idrab al idrab al ibtali ma'ana abinda take libi lokace ana hal sajadnakum anil huda mu muka hana ku shirya ji manyan mu muka hana ku shirya suna musu inkari ai ba mu muka hana ku ba shine su muka ba su amsa bal ku ne kuka hana makarul layli wan nahar wannan idafa din ta zo da ma'anafi ai abinda ake nibi makrukum bina fil layli wan nahar makircin da kuka dinga shirya mana me ake nibi da al makru shine dabara ta hanyar da mai makirci zai nuna wani abu dan ya ja hankalin wanda yake so ya ja hankali to kuma abinda kuka dinga yi mana na zai nuna mana anan irin yadda waɗancan manya suke ta kokari ba dare ba rana makarul layli wan nahar ba dare ba rana suka dinga umartar waɗannan iz ta'muruna na an takfura billah kuke umarta mu mu kafirce wa Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya wa Allah kishiya dan haka abin ya faru kuma yanzu ba ku da damar da za ku zo ku ce koi ba ku bane kun yi ta kokari dare da rana kuna hana ku mu gaskiya kuma wanda ya karanta sirra ta annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga haka daga yadda manzon Allah yake fita wa'azi a garin Makka kuma Abu Jahal ko Abu Lahab su bi shi a bayan suna ƙaryata shi ce ai kaga ma dan mu ne kamar Abu Lahab ya ce ni babban shi ne abinda yake bada karku ya da ƙarya ne suna hana mutane idan ku aka ce wannan bawa ne ya yadda ya musulunta to ya jawo kan shi azaba mun sai da aka azabtar da Bilal mun sai da aka azabtar da Ammar mun sai da aka azabtar da mahaifinsa Sumayya da mahaifinsa Yasir da yadda aka azabtar da su Khabbab ibn Arat waɗannan duka saboda raunana ne Abdullahi ɗan Mas'ud mai rauni ne bai da kowa ba bawa bane amma yana da rauni dan haka da ya musulunta aka dinga azabtar da shi sauran kuma bayi sai sai jana Abubakar da ya ga azaba ta yi azaba su kuma sun ki saduda ya zo ya ce to me kun kai ta azabtar da su sayar mun da su ma saboda ma ganin yadda idan bai sayar da su ba zai iya asarar su ya ce a ba da ko nawa ne a ɗauke su sai jana Abubakar ya siyi su ya yanta su ya ce ku je kun zama ‘ya’ya ku je ku ci gaba da addini to kun ga yadda suka dinga kare mutane gaba da addini ka duba har hijira da aka yi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da sahabban shi zuwa Madina akwai wanda ba su iya yin hijira ba suna garin Makka a ɓoye ba za su iya bayyana musuluncin ba kuma ba za su iya yin hijira ba saboda in suka fita za a kamo su wasu kuma an riga an ɗaure su wasu kuma an sanya idanu a kansu to shi ne abin da ya faru mutum ya karanta kuma har yanzu idan mutum yana bin tarihi kuma ana samun maimaicin irin wannan wani za ka ba za a takura mai a kan musuluncin ba sai ne za a takura mai a kan ilimin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ci ya kake kaza ki kaza to sai a sa mai a takura mai wasu kuma yanzu ma muna ganin waɗanda ba musulman ba in musulmi ya musulunta sai ga kuma wasu an ɗauki hanyoyin takura masa da haka dai wannan yana nuna mana yadda makiya addini suke dare da rana suna kokarin su rabu mutane da addini to yayin da suke wannan maganganu suka barranta daga juna dan barranta za su yi kowa zai ce ba ni ba ku su mabiya su ce ba su ba ba shugabannin shugabannin ce ba mu ba ku sai Allah ya ce wa asarrun nadamata suka koyi a wata fassara suka bayyana labarin asarru wasu malamai suka ce abinda ake nufi bayyanawa suka ce domin labari ne mushtara yana ɗaukan ma'ana yana ɗaukan kishiyarta akan samu irin wannan labari yana ɗaukan wannan ma'ana ya ɗauki shi yadda a sarro a nan zai iya ɗaukan ma'ana ɓoyewa wa sarron nadama ta suka ɓoye nadamarsu me hikimar su ɓoye nadamar tunda yanzu dai sun tattauna sun gaba wata mafita to fito da abin ma a wannan lokacin ƙara tona kansu ne da ingilisi suka ma'ana ɓoye nadama wasu suka ce a'a wa sarron nadama ta sun bayyana nadamarsu kamar yadda Allah ya gaya mana a wani wurare yau mai abdu zalimu ala yadai ya kulu ya laitani takhuzu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula dan haka shi ne bayyana nadama wani gurin Allah ya gaya mana shi ya hasratana alama ya hasratana ya kai canmu ko kuma kaji mutun yana cewa rai tana cewa ya kai canta akan abin da ta yi na sakaci dangane da abin da ya shafi addinin Allah kun ga sun bayyana nadama da haka bayyana nadamar a nan zafi wuce lamara au da azab yayin da kake ga azaba to amma wannan bayyana nadamar a gurin ba za ta yi amfani ba ba za ta hana Allah ya azabtar da su ba domin lokaci ya wuce lokacin bayyana lokacin da ya kamata su tuba su koma ya riga ya wuce da zarar alkiyama ta tashi kenan kuma ranar hisabi ne na abin da mutum ya yi a duniya ranar ba magana kuma mutum ya ce to ai yanzu na ga gaskiya ko kuma yayin da mutum zai mutu yayin da mutuwa ta zo ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana karɓar tuban bawa malam yugargir matukar bai je gargara idan bawa ya zo mutuwa gargara Allah baya karɓar tuban shi shine gargara suka ce yayin da mutuwa ta zo gashi yana ganin mutuwar amma in ya rage minti 30 ya mutu awa ɗaya ya mutu in ya tuba Allah zai karba amma yayin da rai yake tasowa yake fita tunda akwai wasu dalilai da suke gwada wanda zai mutu ma yana iya ganin mala'iku yayin da yake dab da mutuwa da haka irin wannan lokacin Allah baya karɓar tuba irin wanda Fir'auna yi ne yanzu zai nufi Allah kuma bai karɓa ba to haka nan kuma yayin da mutum ya riga ya mutu shi ma da zarar ya mutu shi kenan tuba ya yanke da gare shi shi sa suka ce lokacin rufe tuba akwai lokaci gaban mai da ya shafi kowa da kowa kuma akwai lokaci da kowa yake da shi nashi ana rufe tuba wannan koba tuba abu da take da tashi kowa da kowa abu da take ba za a rufe ta ba sai ranar da rana ta fullo daga inda take faduwa mana alkiyama ta tashi to sai a rufe koba tuba akwai kuma kowa kuma akwai lokacin da za a rufe mai tashi kobar shine yayin da muke zo mutuwa kisa duk wani tuba da zaka yi ka yi shi tun yanzu da karfinka da lafiyarka da ikonka kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yake yi istighfar yi tuba sau 100 sau 70 kullun da haka kada mutum ya ce wai sai na sallai bin da nayi zan yi tuba a'a kai dan adam koyo shi cikin gazawa kake abinda ake so kai ba lalle kana yin yadda ake so ba to shi yasa kullun kai ka dinga ka zama cikin istighfar da tuba dan idan lokaci ya kure kuma shikenan Allah ba zai karba ba sai Allah ya gaya mana irin hukubar da zai waja'alna al-aqlan za mu sanya hukumi a hukumi malamai kamar Ibn Ashur ya fassara shi da cewa gul shine da'iratun min hadid wani da'ira ce wani abu ne cycle da yake zagaye na karfe kamar wanda yake kamar zobe ko mai wanda yake a zagaye ko kuma na fata ala si'atir raqaba amma zai shiga wuya shi ake daurawa a wuyan wanda aka kafa sai a hada daure da hannayen shi a hada wuyan da hannu a daure daure ne dan an yi wa mutum to ba sakewa to kuma anan ma daure ne wanda yake ba wai mujarradin kurin a sa a wuyan kurin a hada da hannu ba a daure ne da za daure mutum kuma cikin kokumi ba sakewa malamai suka ce munasabar haka anan duniya ai sun sake sun yanci sun bauta wa nan Allah bara alahira hukunci su wannan yancin ya tafi Allah ya ce waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafar kun ga anan aya bata ce waja'alna al-aghlala fi a'naqihim ba in an faɗa haka ma za mu gane tunda mun san kan wanda ake magana a ce an sanya kukumai a wuyayensu wuyayen wa waɗanda ake magana a sai Allah ya ce fi a'naqil ladina kafar aka fito da aikin da suke kurukuru dan ya nuna maka cewa dalilin sanya aghlalin shine al-kufur kafircin da suka yi shine hikimar da yasa Allah ya bayyana sunan cewa a ranar za a sanya musu wannan halil tujzauna sai a ce shin wannan sakamakon halil tujzauna shin wannan sakamakon da ake saka musu ai ba komai bane illa ma kanu ya'malun ba ce abinda suke aikatawa abinda suke aikatawa ne aka saka musu bai wani abu ne daban wanda suka yi to waɗannan ayoyi da muka karanta gaba ɗaya gab za mu ga yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari irin maganganu da zai faru tsakanin kafirai waɗanda suke masu rauni da suke yi wa manyansu da'a cikin kafircewa Allah madaukakin sarki to irin wannan kamar da muka yi ishara cewa yana nan alqur'ani to irin waɗannan ayoyi dan shi alqur'ani kamar da muna karanta shi za ku gani wani gurin yana kama da wani yanzu kaga ayar da muka karanta ta farko waya quluna mata hadal wa'd kaga tayi daidai da ayar da muka karanta cikin suratul ahzab na cewa suna tambaya yas'alukan nasu anis sa'a kaga dai duk magana yushe ne alkiyama za ta tashi to irin waɗannan ayoyi su ne idan mutum yana so ya fahimce su daki daki sai ya tattara sai ya musu jirasa mawdu'iyya sai ya musu ma'ana kalle su gaba daya sai fi da ma'anar gaba daya a dunkule tunda misali a nan a wani gurin zaka ga Allah madaukakin sarki ya ce kaza a wani gurin kuma sai ga kaza ya ce to in ka dauka sai malami sai fi bayani ce kila wancan ya faru a guri kaza ne wannan ya faru a guri kaza a wani guri zaka ga Allah yana gaya mana kafirai ma ba za a ba su dama bane su yi magana za ce sun shiga cikin wuta suna makafi kurmaye baibayi a wani gurin kuma sai a gaya mana ga shi suna magana wana da ya maliku liqli alaina rabbuka suna magana a cikin wuta suna ya malik ko ina ma za a gama da mu sannan Allah yana gaya mana irin nadamar da za su yi a cikin alqur'ani shi halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu faghullu kaga yaron da kenan suna magana to can kuma da Allah ya ce za su shiga cikin wuta suna summan wa bukman suna kurame bebaye to sai ka tattara ayoyin sai ka mance abin da ake nufi ma'ana matakai ne daban-daban ko lokacin da za su zo ba za su iya magana ba ko kuma lokacin da za a ba su dama za a jefa su cikin wuta suna kurame makafi bebayi mana da azaba an tattara musu in azaba tai azaba sai kuma saboda tsananin azaba kuma sai su yi magana to irin wannan nan ma yanzu ka kalla ana ba mu irin abin da zai faru ranar tashin alkiyama na jayayya tsakanin waɗannan mabiya da waɗanda suka bi kuma da wannan ne zamu da gane cewa duk wani wanda zaka yi biyayya a duniya to zama zaka yi biyayyar ne tana bin biyayya ne ga Allah da manzon Allah ma'ana biyayya Allah da manzon Allah ita ce a gaba duk wanda zaka biyayya to tashi tana bin ta su ne idan ya zama shi yazo da abin da ya saba wa na Allah da annabin Allah sai a rabu da nashi sai a daura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba zai wa uba biyayya ba cikin kafirci ya ba za ta yi wa uwa biyayya ba cikin kafirci da haka in uwa ta ce yi ko uba ya ce yi ko malami ya ce yi in abin bai saba Allah da manzo Allah ba sai a yi biyayya ida in ya saba wa Allah da manzo Allah sai a aje domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq shi yasa hikimar da yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah sai ce wa ati'ur rasula sai ce wa ulil amri minkum kun ga ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba da aka kawo maganar ayyuwa Allah da'a sai aka take maimaita lafazin yiwa manzo Allah da'a amma su shugabanni sai aka ce da shugabanni domin su da'ar waɗannan tana rataye da da'a ne ga waɗancan idan sun bi Allah da manzon Allah sai a yi musu da'a in sun saba Allah da manzon Allah sai a aje kuma ba wai duk wanda aka yi wa da'a bane kuma abin gudanta ba a akwai inda mutum zai yi magana ba za ka bi shi akan ta ba amma kuma yana nan da girma da daraja saboda me saboda bai yi magana da sarar rai ba saboda bai yi magana da gangan ba saboda ba dan ya fatar da kai ba kamar abin da za ka karanta a malami wani malami yayi magana a ce a wannan magana ta saba hadisi kaga anan ba za a tozarta malamin ba domin dan adam ne shi yayi kuma dabi'a ta dan adam ta kuskure akwai kuma wanda zai yi magana ta saba wa ta Allah da manzon Allah a kibinsa kuma a tozarta maganar tashi saboda me saboda dama can ba wanda za a yi wada a bane kamar yanzu irin waɗannan da suke umartan mabiyan su kafirci da haka idan ya zamana da ganganci aka yi maganar kada a bi Allah da ganganci aka yi maganar kada a yi da'a ga abin da manzo Allah ya zo da shi ma'ana mai cewa kada a yi da gangan yake da nuna isa to anan sai a ce ba za a bi ba kuma ba zai zama yana da girma ba da haka dai babu wani tsira ga mutum face cikin bin Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka Allah muna tawassuli da wannan karatu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah duk wanda yake da wata damuwa ka yaye masa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya da arziki da albarka Allah ka cikin iyayen mu magabatan mu da duk wanda suka gaba gidan gaskiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah